America, a Washington, D.C. Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
tare da ni Amina Buhari Auna.
To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, amma yau ranar 15 ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu dan karkata shirin domin karɓi bakuncin matashin dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Hafiz Kawu. Madalla Amina, yau filin yau da gobe ya samu bambako.
Babban bako.
Kwarai da gaske.
Ka san shirin nan namu na matasa ne.
To
gashi kuma mun samu matashin dan majalisa.
To da farko dai za mu so bakuncin wa muka samu a yau.
To assalamu alaikum, sunana Honorable Hafiz Kawu, dan majalisa mai wakiltar tarayya a zauren majalisar kasa, tarauni karamin hukuma ce a babban birnin Kano dake Najeriya.
Tabbas. To mutane za su san menene ya kawo ka Amurka?
Mun zo Amurka taro na shekara-shekara wanda bankin duniya da wannan asusu na bada tallafi na duniya wato IMF suke shiryawa na kasashen duniya baki daya, musamman kasashe masu tasowa da kuma kasashen Afrika, wanda akan ba su dama a zo a tattauna manyan batutuwa da suka shafi fanni na tattalin arzikin waɗannan kasashe.
To ka zo ne a matsayin, duk da yake na fuskanci cewa kana cikin wani kwamiti a majalisar wakile, wani kwamiti kake ciki ne?
To ni ne mukaddashin chairman na kwamitin da ya shafi harkar banki da kudi, wato committee on banking and currency.
A to kin ji kudin ne ma gaba ɗaya na majalisar wakile ya zo mana hajiya Amina. To alhamdulillah. To shi wannan ya ta wace hanya wannan taro zai tallafa wa kuma zai taimaka wa kasashen musamman ma Najeriya da kuma ya ku zo ku tattauna a wannan?
To shi wannan babban banki na duniya da shi wannan asusu wanda suke tallafawa kasashe wato IMF sukan zauna su yi bincike akan tattalin arziki na kasashe, musamman ma kasashe masu tasowa da kuma kasashe masu raunin tattalin arziki. Masu sauraro in za su yi bibiya yanda tattalin arzikin duniya ya shiga wani yanayi, musamman a kasar mu ta Najeriya, za a fuskanta shekaru kusan hudu ko uku baya da suka gabata tattalin arzikin mu na Najeriya ya shiga wani hali kusan man fetur ya karye farashin sa, sannan kuma za a duba abubuwa da dama sun faffaru musamman akan wannan magana ta tattalin arziki. So shi wannan banki yakan sa mutane wanda suke da kwarewa a wannan fanni su yi bincike akan kasashe daban-daban, kuma sukan bada shawarwari yanda su waɗannan wakilai kamar mu da muka zo za su gaya mana abin da suke tunani a wannan shekara da kuma shekara da za ta zo, dan mu san yanda zamu yi mun koma mu sanar da gwamnati domin gwamnati dauke matakai na yanda za a ƙara farfado da tattalin arziki.
To masha Allah, wannan tabbas taro ne mai muhimmanci ga ƙasa ga kowa. To muna murna da mura da ka zo wannan taro, kuma Allah ya sa a samu abin da aka zo nema. To ba mu ga abin da na mantawa mu ga ya jama'a ba, shine daga baya daga bisani zamu bude mus, bayan mun gama tattaunawa zamu bude layukan waya domin su kira idan suna tambaya ga Honorable. Zamu bude layi mutane da ku iya kira ku
yi masa tambaya kai tsaye.
To lambar mu dai ita ce alamar tarawa 1 2 2 2 5 5. Akwai kuma tambayoyi a Facebook, shi ma mun kwaso wasu daga ciki su ma zamu kai gare su. Amma kafin nan ya kamata dai a ce
muna so mu san tarihin shi Honorable, ya aka yi ma ya shiga siyasa har ya takara
To alhamdulillah ni dai haifaffan Kano ne, an haife ni Kano a karamar hukumar birni ada kafin aka cire ta zama
ta
koma karamar hukumar Tarauni yanzu. Amma iyayena dan karamar hukumar birni ne, mahaifina dan Yakasai ne, mahaifiyata ma haka. A Kano na girma, na yi makaranta ta a Kano, na yi jami'ar Bayero inda na karanta fannin chemistry. Daga nan kimiya, daga nan da na gama na yi bautar ƙasa, na fara aiki a kamfanin sadarwa na MTN, wanda ina aiki da wannan wuri na bari na koma ma'aikatar sadarwa ta ƙasa, wanda a shekarar 2014-15 na samu aiki da mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ƙarƙashin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda na yi aiki da shi na shekara hudu. Daga bisani kuma na bari na shiga takara ta majalisar tarayya, wanda Allah ya bani nasara, yanzu na tsinci kaina a majalisar tarayya.
Masha Allah. To me ya ja hankalinka har ka je ka ce to
ni yau ina so in yi takara
kuma zan a matsayina na matashi?
To in ka dubi Najeriya, zaka ga kashi 60 na al'ummar Najeriya matasa ne. Kuma in ka dubi wannan al'umma tamu, za ka ga matasa su ne karfin gwiwar ko me za a yi a ƙasa sai da su. Amma kuma mu ne muka fi kowa komawa baya. Za ka ga matasan mu na Najeriya suna da hazaka, suna da kokari, amma rashin samun dama da za su bada gudunmuwar su domin ganin ci gaban ƙasa, ba sa samu wannan damar. So wannan ne ya saka na yi tunani, ce ni ma bari in gwada in yi takara domin in je in bada gudunmuwa ta a matsayina na matashi, kuma in kare mutuncin matasa ƴan uwana, domin kai kudure-kudure na musamman wanda za su taimaki matasa musamman fannin ayyukan yi da sana'o'i. Tunda in ka dubi ƙasar mu Najeriya, muna da matasa da suke gama jami'o'i ko wanda ma ba su gama jami'a ba amma ba su da abin yi. Kuma gwamnatin tarayya ba za ta iya, ko gwamnatin jiha ba za su iya ɗaukan duk wannan matasan aiki ba. Shi kuma ɓangaren da za ka kalla, ɓangaren wato masana'antu da kuma abin da ake cewa private individuals ko private companies, su ma ba za su iya ɗauke duk wannan matasan da muke da su ba. Kuma kasuwanci sai ka koya, sai an koya maka, sannan kuma kasuwanci sai kana da jarin ma da za ka shiga ka je kai wannan kasuwanci. So sai ga matasa da yawa ba su da jari da za su yi kasuwanci, sannan kuma babu wanda zai tsaya koya musu wannan kasuwanci. Sannan shi kansa aikin yin da muke magana nawa ne yanzu, misali kamar za ka ga hukumomi yanzu, kamar hukumomin yaƙi da fatauci na ƙwayoyi NDLA da wannan hukuma ta civil defense sun ce za su ɗauki ma'aikata. Dukkan na ga damammakin da suke da su ba su fi 1,000 da wani ba, amma abinda nake son gaya ma sama da mutum 500,000 sun nemi wannan tsarin, don ka san irin yawan matasa da yawa a ƙasa. So sai ka dinga tunani ta yaya za mu zo mu taimaki waɗannan matasan su samu aikin yi. Wani za ka ga matashi ne yana son ya yi aure, wani za ka ga yana son yanda zai rike ɗan uwansa, zai rike iyayensa, duk za ka ga babu waɗannan damammakin saboda rashin abin yi. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na ce zan je majalisa in ba da tawa gudunmuwar domin ganin ƴan uwana matasa sun samu ci gaba, sun samu abin yi.
Masha Allah. To akwai a baya, akwai akan yi zarge-zargen cewa ai dattijawan mu a Najeriya ba sa baiwa matasa damar a dama da su domin su koya su riƙe ƙasar nan gaba. Ana ganin cewar babu yanda har aka shigo da wani shiri na Two Young Trend ko ake faɗan
shi,
wani irin tasiri wannan yin shiri yayi?
To ai wannan shiri na Two Young Trend shi ya kawo mu, tunda in ka kalle ni ka kalli shekaruna in a baya ne ba zan iya yin takara ba ma har in
a lokacin da a baya ne,
amma zuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sahalewa wannan doka ta bada damar duk muka shigo. Kuma ina son sanar da al'umma cewa a yanzu a majalisa mu matasa mun kai kusan kashi 20 cikin 100. Kuma da take magana dijawa ba sa son su bada dama, ba haka bane, kusan mu ne matasan ba mu hada kanmu ba. In muka hada kanmu mu muke zabi, mu muke banga siyasa. Duk inda za a ji za ka ga matasa ne a gaba. Yau da za mu haɗa kanmu a Najeriya irin yawan da Allah ya mana da kuma albarkar da Allah ya bamu, da za ka ga za mu iya, mu za mu yi determinin ko menene.
Wato matasa suna da ƴancin da su yi wannan. To shikenan, to yanzu ya kamata mu dan ɗauki hutu, yanzu za mu je mu dawo.
Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye. Kumi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe. Shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. haba yara Allah nana to gara kutaka yara kuma gara kutapa yara kubi malaman makaranta en yara kubi ma iyaye kulura da aiki mai kyau kulura da aiki mai kyau irin saka Allah ke so en yara manyan gobe haba yara Allah nana en yara manyan gobe en yara yara kuje makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman
to ɗan yara ku bi ma iyaye kuma wata ran za ku iya zama ɗan majalisu
wannan gaskiya ne kin kuma me suke san zama a duniya za su zama
wai to Sarfil ka san mun tambayi masu sauraron mu a shafin Facebook cewa su aiko mana da tambayoyi da suke son shi honorable ya amsa su a matsayin sa na matashi kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya ga kuma yadda suka amsa mana ko zaka karanto mana amsan Ashiru Hassan
a tambaya dai ba amsa ba ai honorable ne da ba
amsa haka ne afuwa sabo
to akwai tambaya ta farko ta zo daga Ashir Hassan Tingno ban sani ba ko ta gano yake san rubuta ba daga birnin Yawalade a jihar Adamawa yace honorable wani shiri kake na ganin matasa da ke kammala karatu sun samu aikin yi
to alhamdulillah kusan yanzu daga cina dan majalisa wannan mazabata ta tarauni na samu a kalla matasa wani gurbi na a wannan tsari na Empower domin su je a horar da su sannan kuma ina kokarin ganin na bawa matasa jari waɗanda suke son su sana'o'i dan na raba forms haka dan nace ni bazan zo raba wa matasa kudi ko in ce ku je ku sana'a ba sai ka ga mun sana'ar da kake so kai dan da ita ne zan tallafa maka akan sana'a da kake so
masha Allah
to ya ma amsa shi tambayar Shehu Adamu Rijau inda ku ya tambaye sa daga zuwan shi majalisa zuwa yau menene yayi na ganin ci gabar mazabar sanataren
ta
kuma ya riga da ya amsa
to ya amsa wato amsar Shehu Adamu Rijau kenan inda shi ma kusan tambaya din shi to duba mana wannan tambayar
to ga kuma tambayar Zainab Aqilu Bala tace assalam tambaya ta ita ce ta yaya suke karban kurfa-kurfan jama'a
wato a majalisa ke
to muna da office din mu na constituency office a kowace mazaba da muke da ita kamar ni ina da mazabu goma a tarauni akwai officin jam'iyya na kowane mazabu wanda abu da yake a koyaushe za a iya zuwa akai korafe ko kuma a je a gabatar da wata takarda da ake neman attention dina a matsayina na dan
duk da yake ba lalle bane a ce ita yar mazabar ka bace ba to kuma mazabar ta ba maki shi dan
ita ma tana so ta san yanda za ta iya
to ta binciki wannan constituency office din sa da kuma ofishin jam'iyyar sa na mazabu
in
ta jin Allah da ta gabatar sako zai iske zuwa gare shi
to masha Allah to da fatan Zainab Aqilu kinji wannan
amsarwan
tambayan taki to akwai kuma tambaya daga Bulama Gashuwa yace tambaya ta zuwa ga matashin dan majalisa wai anya wannan gwamnatin ta san halin talakawan Najeriya suke ciki na tsadar rayuwa kuwa
ai wannan hali gwamnati tana sana ko ba wai a Najeriya bane kadai duk duniya ne tattalin arziki ya shiga wani yanayi wanda wannan gwamnati karkashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari tana kokari wurin ganin talaka ya samu sauki a rayuwa kuma ganin talaka ya samu ci gaba in Allah ya yarda
to masha Allah to zaki kara tambaya ko kuma zamu fara bude layin mu don mu ji na san mutane sana ta kira
to ma sauraro lambar dai da zaku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Amina honorable sannan ku da kokari.
To
dinda ke mutane sun ji an cewa matashin dan majalisa. Wato da kika ce matashin dan majalisa kina nufin hukumance honorable kai ne matashi a majalisa wato ka kuma karancin shekaru kenan?
Kan katse kan katse karo dan tambaya amma ga kira ya shigo
mana. To zamu aje tambayar wane ne akan layi?
Sunana Sau Muhammad Bajoga.
To kawo Muhammad Bajoga. To ga ka ga honorable
akwai tambaya na wajen dan majalisa. Wane hikima ne za su mana du'an mu samu fita cikin wannan yanayin da muke ciki yanzu haka nan na tsadar rayuwa na cikin garin na kasar mu na Najeriya gabaki da.
To ina fahimta wata hikima za su yi don fitar da ku daga cikin fitar da al'umma daga cikin kangin matsin rayuwa da ake fuskanta kenan ko?
Yawwa
to ka ji dai tambayan nasa wonderful.
To malam ina son sanar da kai cewa a kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya kawo wanda yake gaban majalisar ƙasa dama ya kira shi kasafin kuɗi ne da yake son ya kawo ci gaba a tattalin arziki kuma shugaban ƙasa yana kokari wurin ganin inganta rayuwar talaka wanda shi yasa aka fito da tsare-tsare wanda za a taimaki talaka ya rike kansa kuma a samu abubuwan yi musamman fannin kasuwanci.
To masha Allah to kawo Abubakar Bajoga da fatan kaji amsar wannan tambaya ta ka da kaiwa honorable
ga kira nan na shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam warahmatullahi.
Ko za ka gabatar mana da kanka?
To sunana Shawn Sawaila ne mai karama hukumar Rivi jihar Katsina gida.
Daga wani jiha?
Jihar
Katsina. Ai radion ka ina ji tana dan gociya ni ban ma saurari me yake cewa ba. Honorable ko kaji abin da yake ne? To menene tambayar ka ga honorable?
Yawa to tambata wannan wasu shine wannan kokari suke akan ayan talakawa wanda ba su da gari.
Wato wani irin kokari suke yi akan ayan talakawa waɗanda ba su da galihu?
To ya dai dan bayyana mana a farko inda ka saurara to amma dai bari mu ji. To mun gode da wannan tambaya ta ka kafin tunda dai ka ansa wannan tambayar dazu amma bari mu ƙara dauka mu ji wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Daga ina ne kuma wa yake kira?
Nijar ne umma Malam Ali na daga Dokon Zuka cikin Lahore Nijar.
To mun je makwabciyar Najeriya. To barka da zuwa. Akwai tambayar
ki san ko mun nan mun je mu dawo da ayyan ministan dokoki kamar ƴan yara matasa. Wai na tambaya shi yanzu kamar ƴan ministan na dokoki na yara da ake na matasa. Kuma sai a yanki doka ta kasa.
Abinda yake magana aka ba shi ba. To mun gode kwarai ga sai tambayar ka. Abinda yake nufi ka san cewa a Niger akwai wani tsari da suke na ƴan majalisu daga na yara. Wato matasa ƴan makaranta.
Wato kaman Children's Parliament.
Yawwa ba ma yi a Najeriya.
Na yi lokacin da nake makarantar primary.
To yana tambayan cewa za a yi doka akan suna iya yanke doka.
Babu su a cikin kundin tsarin mulki.
Yawwa to ka ji
azu tambayar ka. Kamar wasan kwaikwayo ne wato horo ne ake yi wa
matasa ƴan
yara.
Ya koya musu yanda tsarin yake.
Baya cikin kundin tsarin ƙasar mu.
Haka to masha Allah. To kamar yadda muka ce da farko tambayar da na maka a ɗazu cewa kai ne mafi ƙarancin shekaru a majalisar wakilai shin gaskiya ne haka hukuma akwai wanda ba su kai ka shekaru?
Akwai waɗanda muke kusan sa'anni wanda mai bi bambancin watanni ne haka amma kusan in ce ina cikin wanda muka fi ƙarancin shekaru kusan in ce a jihar Kano mu 24 ne ni ne na fi kowa ƙarancin shekaru a cikin ƴan majalisa 24 na jihar Kano ba na jin akwai wanda yake ƙasa da ni.
Yau amin wa alaikum salam wane ne kuma daga ina ake kira?
Sunana Alhaji Biradada na Alhaji Umar Sarkin Kori daga jihar Yobe karamar hukumar Nangere.
To Biradada daga jihar Yobe to me za me ne tambayar ka ga honorable?
Wallahi naji dadin yadda dan majalisa ya bayyana kansa bai ji tsoron bayyana kansa ba ai waɗansu suna koyi inkiyar su ma domin ko me hujjar mu ba mu sani ba amma ya ɗauko tarihin sa tun daga makarantar da yayi
masha Allah
iyayen sa bai koyi duk wani abu da ka sani na a tambayi mutumin da ake ga lalle akwai gaskiya a zuciyarsa wannan dan majalisa yayi. Allah ubangiji ya taimaka mana ya taimaki Najeriya. Allah ka mana zaman lafiya. Magana ta kenan. Suna na Alhaji Biradada na Alhaji Umar Sarkin daga karamar hukumar Nangeren jihar Yobe.
To muna godiya Alhaji Umar.
To Alhaji Umar kaji dai honorable ya ce yana godiya to masha Allah.
Ga wani kira nan. Assalamu alaikum. alaman dai alaman layi ya goce
yayi halin sa layi to masu raro layi kuma bude suke domin ku kirawo ga dan majalisa yana zona amma na ji ladin yanda ya kira ya bayyana cewa wasu kan boye kansu wasu kasan da cewa wasu ma ba san ma wasu waye ɗan majalisan sa ba
gaskiya ne
ga kira na ya shugo mana assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam daga wani jiha
Amina wala ina muku fata alkhairi
muna amsawa daga wani jiha
sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya PR wa taskar mabugawa ta lardin Zazzau
to mallam Hamza ga ka ga dan majalisa kai tsaye wani tambaya kake
lallai na ji kai tsaye wato daman mu babban abin da muke so kenan musamman ma to yanzu dai shekarun shi shin ya kai nawa idan kamar yadda naje kamar masu ke masu wato yanayin nauyin wato auna wato shekaru
sun
ce matashi musamman ma shi kan kasance akalla daga dai shekara akalla a ce 18 zuwa har 40 haka wa'ansu kan ce daga nan shi ake kiran shi
matashi
ko ya haura haka to shi kuma ana tunanin cikin ya shiga tsawon irin
dattijawa
to garin shi nawa har ke za a ce misali na wakiltar matasa ku fata alkhairi Hamza Balarabe Alhazawa PR on taskar mu ga tsarin da za a sanya
shi to wallahi Hamza mun yi dan tambaya
to ni ina kasa da 40 ban kai 40 ba ina tsakatsaki ina
kaji a fada rukunin matasa
so ina cikin matasa na gidi
to kaji rukunin matasa ya fado rukunin matasa sa a matashi ne matashi ne sosai kuwa ai mu matasa ne sosai masu jini a jika ba irin ba amma ba irin matasan su Yusuf Haranda ba fa wannan matasan na gaskiya ake magana
to doctor dai yana nan kasa yana sauraron
ba wai matasa ɗan sama da shekaru 50 ba ake magana ba
doctor dai yana nan kasa yana jin
kasa da 40 ake magana
to ga Julie nan ta amsa wani kira assalamu alaikum
to bari mu ji wane ne kuma akan layi
daga jihar Yobe kenan
daga jihar Yobe
daga Damaturu
to malam menene tambayar ka yau ga
Allah tambaya ta ayi mai tumu na Najeriya to gaskiya mun ba sa ma zuwa masa kamunan ziyara balle su zo su muna aiki a jahohin mu saboda haka me yasa suke muna irin wannan kamar tana kaza tana eba kudi ko ba sa zuwa su na aiki sai da lokacin zaben ne su zo su duba su kama na ziyara kaza wannan ba daidai bane gaskiya
to mun gode
to kaji
to alhamdulillah ni kusan ce tsarin mu ni ko tsari na kusan duk sati ina mazabata na jihata a jihar Kano in kaga ban je ba sai dai in bana nan kamar irin wannan tafiya da ta same ni amma kusan koyaushe ina mazabata
to ɗan tarauni ina je kuna ji dai
kuma abinda nake so na sanar da shi cewa yanzu akai zabe yanzu ɗan majalisa suka shigo so ba su kasafin kuɗi da majalisar nan ta gabatar shine na 2020 wanda ba a fara komai ba maybe abin da yasa kila ɗan bakare ɗan majalisar sa nake ba dan ban san su ba kila shi yasa ba sa iya zuwa gida dan ba su san me za su je su ce wa mutanen su ba wanda suka zabe su to shi yasa an akai hakuri na san aka zartar da kasafin kuɗi za su ga ayyuka tunda kowane ɗan majalisa akwai ɗan abu da ake ware masa domin ya je wa mutanen sa aiki
to idan ba su gani ba wacewa zaka ba su kamar waɗanda suke hukunce su ba su ma san ɗan majalisin su ba wa shawara ta yaya za a yi su neme shi
to abinda nake tunani shine ai kowane dan majalisa in dai dan wurin ne a wurin aka haife shi yana da iyaye yana da ƴan uwa yana da abokai
an san shi
saboda haka sai su neme shi turu ƴan uwansa ko abokansa su je su same shi su gabatar da matsalolin su domin ya magance musu matsaloli sai dai inda ma ba anan yake ba
to na da matar dai kaji amsan tambayar da aka baka da fatan ta gamsar da kai
To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Kafin mu ci gaba da shirin ku shakata da wannan waƙar.
Wallahi shugabanni ku tuna. Rabbana yayyuku. Rabbana yayyumu garagamar mahanku jamu kuke bunku miki shin ina za ku da mu ku tausaya mana haka na Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba azalumu kowa ba na leka kasa nan yawo na dakata na zauna na yi al'a
jam ne kuka akan busa hakin talaka
Allah sa
Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shude an yi wahala petrol da amma petrol yayi tsada kanan zuriya yayi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciya ma ba motar wani sarki sai dai motar talaka daga kabu kabu sai dai taxi sune motar talaka
sune motocin na talaka
na ji tausayi ayya na na ji tausayi ayya na
Tausayin talaka.
To gaisuwa tare da fatan alkhairi a gare ku kuna tare da Kabir Kwangla flyover Daria.
To Mallam Kabir muna sauraron ka, menene tambayar ka a yau?
To ai fa dan majalisa barka da zuwa.
To yana jin ka.
To ai tambaya na Garish. Zaka ga jama'a kaman mu kenan da na ga mun zafi yan majalisu. Kuma sun tafi sun bar gundumomin su kaman ba hanyoyin ruwa ba dai wani hanya mai kyau wanda idan aka gyara irin waɗannan abubuwan za su amfani mutane da yawa sai kaga kuma ba a yi wannan ba an je ana daukan wani mashin ko wani moto ana ba wa tsarin siyasa a ban wanda ga abin da ya kamata a yi mai muhimmanci wanda zai amfani kowa da kowa to me ne me yasa ake yin irin wannan shi ne nake so in tsaya Allah sai maka a gaya mu.
To Mallam Kabir Zaria mun gode. Honorable Kaji tambayar sa da yadda kika amsa kusan makamanciyar wannan abu.
To Mallam Kabir ka san kowane wuri da irin yanayin sa. Zaka ga ka san akwai aiki na gwamnatin jiha, akwai aiki na gwamnatin tarayya. Akwai wurin da dan majalisa ba zai iya shiga yayi aiki ba saboda ba hurumin sa bane. Kila hurumi ne na gwamnatin jiha sai dai ya taimaka, yayi magana a zo ayi. Kuma zaka ga wayansu sun fi bukatar ka tallafa musu. Yanzu zaka zauna da mutane da yawa ka tambaye su su ce maka gwanda ka ba su kudi su sana'a. Ko ka siya musu abin sana'a
da wani aiki toga.
Toga kiran mu nan na karshe ya shigo. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Daga wani jiha?
Daga Maiduguri.
Daga jihar Borno.
Sunana Musa Ilyasu.
To Malam Musa ga kaga honorable menene tambayan ka gare shi?
Ina tambaya honorable majalisar dan Tarauni. Ni kusan dan Nasarawa ne. Dan cikin Tudun Wara. Halo?
Muna jin ka, muna tare da kai.
Yanzu kullum ya zo yana ganin 'yan Tarauni ko da yaushe. To ku 'yan Nasarawa makwabtan su kamar 'yan su majalisar da sai haka in ya zo ba abin da yake mana.
To fa ka ji shi 'yan Nasarawa ne makwabcin ka ne. To tunda kai kana zuwa kana kallon kana zuwa ka ga waɗanda suka zaɓe kai mazaɓanka.
To shi ba ka kai musu su ziyara su Nasarawa.
To ai in ne haka na shiga hurumin tunda suna dan majalisa a wurin.
To madalla honorable mun gode kwarai da gaske da ka karbi
gayyatar mu ka zo nan mun gode kwarai da gaske.
To ni ma na gode.
To madalla
masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lathers Gresham da engineer mu na yau Mr. Cedric tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
da kuma honorable da ya kawo mana ziyara.
Nagode kwarai da gaske.
Ni Amina Buhari a wannan daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Ba za ku bari ba.